Yau da gobe
daga muryar Amurka a Washington DC.
Sallama da fatan kuna lafiya da wannan la'asariya ta Juma'a 31 ga watan Yuli. Shirin yau da gobe kuke ji daga nan sashin Hausa na muryar Amurka birnin Washington DC akan mitoci 25, 22, 16 da kuma ta internet a dandalin voa.com da voahausa.com. Masu gabatarwa
Jamila Kabiru Fage
da Sarfila Hashin Gumel.
Yau da yake ranar Juma'a ce kuma ranar da shirin yau da gobe ke tattaunawa game da al'amuran da suka shafi al'adu da raye-raye da nishadi. Kuma yau ranar da muke bude layi ne domin ku kira mu kai tsaye ku tattauna da mu da bakonmu na yau mai suna Nura Abubakar wanda ya kasance jagoran shafin internet na Kannywood Scene.
Bayan haka kuma zamu gabatar da sabon fili mai suna Hantsi Leka Gidan Kowa, inda zamu fara da bayani game da shirin da shugaban Amurka Barack Obama ya kirkiro mai suna YALI, wanda aka fi sani da Young African Leaders Initiative, domin taimakawa wajen ci gaban matasan Najeriya da ma na Afrika baki daya.
Haka ne Sarfilu, za kuma ku ji hira da ɗaya daga cikin matasan da suke cin moriyar wannan shiri.
Akwai karin magana na maguzanci, akwai kuma karin magana wanda za ka yi shi na mu'amala na harshenka na Hausa, akwai kuma karin magana wanda za ka yi shi na al'ada.
To Jamila, muna tafe wannan kashirin karin magana na wannan makon, inda za ku ji rabe-raben karin magana na Hausa daga Aminu Ibrahim Maidawa.
Da na applying for program nan, sai aka zabe ni ba, sai gashi na nan a US yanzu na undergoing civic leadership training. Kuma civic leadership training din ya bude mun ido.
Wakilinmu da ke kanan Dabo, Mahmud Ibrahim Kwari, ya tattauna da Aminu Ibrahim Maidawa da ke zaune a unguwar Fage, Kano, Najeriya, wanda yake kwararre ne a fannin karin magana.
Karin magana.
Karin maganan nan yana da rabe-rabe ne ko kuma a kawai gamamman abu ne kawai zuwa yake?
To alhamdulillah, karin magana yana da rabe-rabensa da dama wanda ni da tunanina na auna na gani. Kaman misali, akwai karin magana na maguzanci, akwai kuma karin magana wanda za ka yi shi na mu'amala na harshenka na Hausa, akwai kuma karin magana wanda za ka yi shi na al'ada. So idan an duba waɗannan guda uku, na farko kamar yanzu karin magana na maguzanci, kaga ana cewa taya Allah kiyo yafi Allah nanan. Kaga daga jin wannan ka san ba kalma ce mai dadi ba. Sannan kuma a ce wani fa sai a ce rabu da wani ai kangon Allah ne. Kaga in an ce kangon Allah, ba wai ana nufin gini ne ba kowa ko ajeji kaje ka tadda wannan ba, duk ba su bane. A dan Adam ne shi, amma naira 10 tana mawuya a rayuwa, amma fa abin da zai ci ba zai rasa ba, amma kuma ba mahalli gare shi ba, kuma yana rayuwa. Allah yana raya shi, amma ba shi da naira 10, yini guda tana masa wahala. Balle a ce a shekara ko a wata a ce yana da naira 1,200, wannan ba zai wuce. Irin waɗannan
shi kuma taya Allah kiyo ba,
shi ma taya Allah kiyo. Misali haka, kurin mutane suna nan, ko kana da kiwon abinka, ko mutum yana yin wasu mu'amalloli waɗanda ba su yi ba, sai a ce kai wani barkaza ko kaza, sai ce a'a ai taya Allah kiyo fa yafi Allah nanan. Kaga hana kafa ake abin nan, kai kuma nunawa kake yi a wannan abin da kake yi yana da manufa. Barka taya Allah kiyo, waye gaya maka Allah yana kiyo? Dan hadisin da yake cewa kullukum ra'in, dukkaninku ababin kiyo ne, wa kullukum mas'ulun an ra'ayti, kuma abin tambaya an ra'ayti, abin tambaya ne akan abin da kuka kiyo. Ai shi yana mana magana a tsakanin mu al'umma yan adam da yake walaqad karramna bani adam a cikin alqur'ani, akan wannan yake magana. Amma saboda maguzanci da kafin Hausa ta zo da musulunci, sai a ce taya Allah kiyo yafi Allah nanan. Wannan su ne kaɗan daga cikin irin karin magana na maguzanci. Kuma idan na ɗaya na maguzanci, sai ka ji an ce idan Allah ya so buri da rahama sai ya mutu a gonan maguza. Kaga su ba mushe ba ne, kowa da adda zai fito, dama neman shi suke.
To sai kuma na al'ada da kai bayani.
To shi karin magana na al'ada, ka gane? Kamar misali yanzu abu ne bai shafe ka ba, bai hado da kai ba, baka da ruwa da shi, kai kuma sai kai ruwa, kai makarfiya, kai tsaki. Misali, ni ba dan jarida bane, ban iya aikin jarida ba, sai ne uwa ne makarfiya, nace lallai ilalla ni sai na zama dan jarida. To idan manya suka zo aka jiwa na ya dace ko yana ta maganganu, aka ce a dalilin me bature zai haukaho, ko kuma kaje an ce ah, to shikenan da dalili dan kunna a rumbu. Idan ba a shiga ba an leka, tunda dai kowa san rumbu ana aje gero, to an ga dan kunni. Idan ba a shiga ba an leka, ko kuma kaji na gargajiya aka ce da an ba wa watuwan sadaka, yace Allah sa a kuma mutuwa saboda ya ci ya koshi, tunda ya dade bai koshi ba, aka ba watuwan sadaka ya koshi, aka ce na sadaka, yace Allah sa a kara mutuwa kenan saboda shi sai an mutu yake koshi. Ko kuma kaga a wani an je a ce da walaki yan mayya ta je gaisuwa gidan mutuwa, ko kace shi fatuwan gishiri cin ka sai mai, saboda kaga kai waye zai ci tuwan gishiri, amma shi mai ba zai ji dacin ba, ba zai ji gardin ba, dama kurwa yake lasa.
Karin magana.
To madalla, sai kuma a biyo mu a mako mai zuwa domin a ji kaso na ƙarshe na wanda ya tabo karin maganar gargajiya. Kamar yadda na faɗa a farkon shirin, yali wani abu ne na tunanin shugaba game da makomar Afirka. An kirkiro da wannan shiri bisa ganin irin mawuyacin hali da kuma yawan matasan Afirka wajen bayar da gudunmawar ƙarfafa cibiyoyin mulkin demokaradiyya da hanzarta ci gaban tattalin arziki da kuma inganta zaman lumana da harkokin tsaro a Afirka.
Haka ne Sir Philo, kuma kasancewa bincike ya nuna ɗaya daga cikin mutane uku a Afirka masu shekaru tsakanin 10 da 24 ne, kuma kashi 60 cikin 100 na mutanen Afirka masu ƙasa da shekaru 35 ne. Shugaba Barack Obama ya kirkiro wannan shiri ne domin bunƙasa rayuwar matasan Afirka.
Shirin yau da gobe zai fara tattaunawa da matasa 'yan Najeriya da suka samu damar zuwa don cin moriyar wannan shirin. Ga Grace Jerry, ɗaya daga cikin matasan wannan shekarar da garin Jos a Najeriya.
Okay, na ina nan a ƙasar America. An select na ne a program na Young African Leadership Initiative na President Obama. Aiki na lokacin da ina a Najeriya, ina aikin NGO ne, non-governmental organization. Aiki na is a civil society organization. Kuma abin da muke yi, muna taimakon mutanen da sun nakasa sosai. Programs kala-kalan da muke yi a gurin ruwa, da providing musu ruwa, da gurin da za su yi bayan gari, da basically muna kama ganin peace day inda ya affecting and then to end violence inda ya affecting mutanen da sun nakasa. Sai da na applying for program nan, sai aka zabe ni ba, sai gashi na nan a US yanzu na undergoing civic leadership training. Kuma civic leadership training din ya bude mun ido domin inda nake yin abu da a Nigeria in yi tamako ma mutanen da sun nakasa. Training nan ya sake ya bude mun ido sosai, inda zan yi shi, inda zan yi shi da zai fi kyau, zan iya taimako more and more mutanen da sun nakasa ba kamar daidai inda na iya yi da ba.
To madalla, yanzu haka dai muna tare da chairman, ko in ce jagoran Kannywood Scene, Nura Abubakar ta wayar talho, wanda zai mana bayanin abin da ke faruwa a masana'antar Kannywood.
Za kuma mu bude muku layukan wayarmu domin ku kira ku faɗa mana ra'ayoyinku game da abin da kuke so mu rinka kawo muku daga masana'antar Kannywood.
Shirin yau da gobe kuke saurare daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma lokaci ne na kiran mu kai tsaye ta wayar tarho domin ku ba da gudunmawar ku. Lambar da za ku kira ita ce 202-205-2655, wato lambar ita ce 202-205-2655. Amma kafin a kira sai an sa alamar tarawa, wato plus, sannan a ƙara ɗaya.
To madalla, yanzu haka dai muna tare da chairman ko ince jagoran Kannywood Scene, Nura Abubakar. Mallam Nura, barka da warhaka.
Yawwa, barka dai mallam, ina gajiya.
Lafiya kallau, so da fatan ka saurari wannan shiri namu.
ina saurara.
Ka saurari bayanin da aka yi akan Yali?
Eh, na saurara lalle kuwa.
To ya kake ganin wannan tsari na shugaba Obama da ya kirkiro?
A hakikanin gaskiya wannan abu ne abun alfahari kuma abun farin ciki, domin kuwa idan ka kula yanzu Afirka tana haɓaka, sannan kuma matasa sun sake madanganin cewa lalle-lalle su ma an yi komai da su kamar yadda sauran matasan kasashen duniya da ci gaba, a manyan kasashe kamar irin su Amerika da kuma sauran kasashen da suke yau.
Haka. To Madalla, to Malam, me yake faruwa a duniyar Kaniwood tunda shi ne makasudin da ya samu gayyato ka a yau?
Eh, hakikanin gaskiya dai an samu fitowar fina-finai tun daga bayan sallah zuwa yanzu, fina-finai da dama sun fito kuma mutane sun kalle su. Amma a cikin manya-manyan labarai kuma da suke ta abin nan shi ne, akwai wata jaruma da ake kira Nafisa Abdullahi wanda ta samu ambassadorship da wani kamfanin gidan talabijin da ke Abuja mai suna Rayuwa TV, wanda a ciki kuma kwantaki ɗin natan har za ta yi akwai wani kaman reality TV show da za ta fara, wanda zai na nuna yadda take gudanar da rayuwanta ita kanta, kamar yadda ake kifin abu da kadashin fata. Ita mata ce za ta haska saboda mutane in kallo su gani.
Haka.
Sannan kuma na ga cewa kun saka a shafinku na Twitter cewa Nafisa Abdullahi ta buɗe wani sabon kanti ko?
Eh, lalle ta buɗe wani sabon kanti na sai da kayan maza da na mata da takalma da su a baya da sauransu. Ba wai ta buɗe ba ne, ma tana so ta buɗe ne, ta announcing cewa lalle za ta buɗe a Kaduna. Kayan sun zama ready yanzu dai, kawai abin da ake jira shi ne batun zuwa a fara sai da kayan, amma dai komai yana nan a ƙasa.
To tunda ta yi magana Twitter, na ga shafinku na Twitter, me za ka yi mana bayani game da wannan shafi naku?
Eh, shafi namu na Twitter da yana ba da ɗan labarai ne wanda ba a rasa ba na Kaniwood, wanda yake faruwa a Kaniwood gaba ɗaya, ko kuma yana faɗan shinafinai da suka fito, sannan mukan yi review na fim idan ya fito, ko kuma mu yi review ɗin fim kafin ya fito, sannan muna yin interview da jarumai da dai duk wani labarin da masoya fina-finan Hausa suke son ji ko suke son gani wanda nan a nan Najeriya da kuma kasashen ƙetare.
Wato kuna yin shi ne na Kaniwood kaɗai ko kuma akwai sauran masana'antu da kuke amfani da?
Eh, hakikanin gaskiya mun fi ba da ƙarfi akan Kaniwood gaba ɗaya, amma idan misali aka samu wani jarumi daga Kaniwood ya je yin a Nollywood na Turanci ko kuma ya wani abu da baye cikin harkar fina-finai, shi ma mukan faɗe shi. Eh, mukan faɗi wannan ma lalle.
To a cikin shafin naku na Twitter yanzu da nake duba, na ga kamar Hadiza Gaban, me yake faruwa da ita ne?
Ita kuma ina ji ku akan hanyar dawowarta ne don ta yi balaguro hakan nan, to kamar airport ne dai ta haɗu da wani fan ɗinta wanda ya ta ɗaukanta a bidiyo haka yana karrama ta yana kamba mashaninka.
Wato mutane suna biyan su irin magoya baya kenan?
Eh, kamar magoya baya.
To su jarumai suna fuskantar
Bature ne, ba baƙin fata ba ne, ma ko Balarabe ko wani Bature da haka.
Haka. To su wannan jarumai suna fuskantar irin waɗannan daga magoya bayansu ne da yawa haka?
Eh, sukan yawanci idan kai jarumi ne gaskiya ko kasuwa kai fita, in dai har mutane suka kyallar ido suka ganka za su yi tururuwa don su zo su ma magana ko kuma su zo su ce ma suna son ka. Wato hakan ba babban abu ba ne.
Wato sai sun fara ɓuya kenan. Wato sai suna ɓuya kenan ko suna fitowa da daren za su je su yi wani abubuwa kenan domin gudun abin da zai faru.
Eh, haka ne kan tabbas lallai sai da ɓuya, ba su ce sun fito saboda wasu wani zai zo ya ma fatan alkhairi, wani kuma zai zo ma ya zage ka. Duka dai masoyan ba irin wanda babu da masoyan da mai jin, amma masoya sun fi yawa a kan su.
To Malam Nura, ina son na sani ne me yasa kuka kirkiro da shi wannan Kaniwood sin din ne? Wani dalili ne yasa kun samu mutane da yawa suna son su san me ke faruwa ne a cikin shi Kaniwood din koko?
Eh, hakikanin gaskiya lokacin da muka kirkiro shi a 2012 mun kula cewa akwai industry Kaniwood, sannan kuma akwai magoya bayan kai, mutanen da suke son jin labaran Kaniwood, amma babu wata kafa a Twitter wanda take yaɗa bayanai da ɗumi-ɗumin su. Shi ne muka haɗa kai da ni da sauran 'yan uwana, muka ce to bari mu samar da wannan kafan, mu dinga contacting su asalin jarumai ko kuma producers da directors dai wanda suke Kano da Kaduna da sauran wuraren da ake harkar fim, muna samo labarai muna gaya wa masoyan su don su ma su san me industry yake ciki.
Su masu yan fina-finai din nan naga mafi yawanci kamar bayanin Nafisa Abdullahi da ma ita Hadiza Gabon din daga Instagram kuke haddawa sai ku nuna shafin su na Instagram inda suke bayani sai ku fara sai ku gaya wa mutane. To ina son ka dan yi mana bayani cewa wane shafi ne yafi bunƙasa yafi karbuwa a matasan mu bayan ma matasan mu waɗanda suke magana da yaren Hausa wanne ne yafi tuta din ne ko ku shi Instagram ko Facebook?
Eto gaskiya ya danganta idan aka duba kamar misali su wanda suke harkan sanafane da damun su in ka shiga Instagram zaka samu kusan kowa yana wajen a Twitter kuma dadde ne ake samun sa wurin so masoyan su kuma suna nan duka a Twitter din da Instagram har ma da Facebook duka ana samun su sosai sosai a wurin amma dai su da ruwan sanafane sun fi ba da ƙarfi akan Instagram domin nan ne su turo hoto wasu ko turo wani dan short clip na bidiyo nasu ko wani abu makamancin haka.
Suna amfani da wayannan kafofin sada zumunci din ne na bunƙasa fina-finan su za su fito ko kuwa na kawai su nuna wa magoya bayan su yadda rayuwar su take ciki?
Eh hakikanin gaskiya mafi yawan su gaskiya sukan nuna ne saboda fina-finan da suke ɗauka ko kuma fina-finan su da zai fito sannan kuma ba a rasawa wanda suke dan wada rayuwar su take su ma misali ko sun je sun yi sayayya a kasuwa ko kuma sun shiri wani abu da hakan nan ko kuma su mutu barka da juma'a ko barka da sallah da sauransu duka akan samu wannan.
Yanzu a cikin fina-finan naga kun saka ina son ka gaya mana wanne ne ya kamata gashi ƙarshen mako ya zo yanzu a ce ina da damar da zan kalli shirin Kannywood wanne kake ganin cewa kamata naga naga kai magana kun yi magana akan wata tafiya kun yi magana akan uwar gulma kun yi magana akan da sababbin fina-finai suka fito to ne ya kamata idan lokaci ɗaya idan film ɗaya kawai zan iya kallawa ne zan duba?
Eh to gaskiya in zaki kalla film guda ɗaya zan baki shawara ki kalla uwar gulma dan saboda film din yayi kyau sosai kuma da yake yanzu ana yanayi ne lokacin bayan siyasa ne na Najeriya to film din ya tattauna akan abubuwan da suke faruwa a siyasan Najeriya da kuma yanda mata ma suke so a dama da su harkan siyasa.
Su wane ne suka fito a film din?
Su jaruman da suka fito a film din? Akwai Alinuhu sannan kuma akwai Alhassan Kwalle dan Alhassan Kwalle kuma akwai Yakubu Muhammad da Halima Akete har ma da marigayi Rabiu Musa Ido da dai sauransu.
To shikenan zan neme shi inda yana kan YouTube kan.
To Jamil wanda ne na biyu kenan da zamu iya
zamu duba?
Okay, na biyu kuma da za ku duba akwai wani film da ake cin mashi Bayan Duhu shi ma hakikanin gaskiya ya yi kyau labari ne akan wani matashi nan shaye-shaye aka je wanda daga ƙarshe ke fahimtar me rayuwa take ciki shi ma yana da kyau sosai.
Wane ne jarumin wannan shiri na Bayan Duhu?
Jarumin wannan shiri shi ne Sadiq Sani Sadiq da kuma akwai Tijjani Faraga sai kuma Hadiza Ahmed Hadizan Soyama kenan.
Sai kuma da muna son mu dan mu bayyana muku irin sakonnin da masu sauraro suke aiko mana ta shafinmu na Facebook. Ina son ka san cewa ban san yadda zamu hada karfi da karfe ba wajen suna cewa suna son su ji labarin mutane daban-daban kamar su Alinuhu. To idan kuka duba shafinmu za ku samu yadda koda a ce za ku zaba kadan daga ciki inda za ku kawo mana hira ko kuma bayanai in ya so Kannywood scene ya zamo kamar inda masu sauraronmu za su rika zuwa suna samun labarin bayanin yan Kannywood. Kana da labarin yanda muke tambayar su?
Ina da saman ina ganin kukan saka a shafin ku na Facebook ko?
Haka.
Kukan bayan akan abin da za a yi washegari ko kuma program na gaba haka.
Kwarai da gaske.
To ba matsala insha Allah.
To yanzu dai kafin mu bude layi dan za mu bude su maka bayani.
Za mu bude layi kan wayanmu kuma za mu ji abin da masu kira za su faɗi ra'ayoyinsu. Ba mamaki suna tambaya za mu ajiye ka akan layi tukunna mu ji in suna tambaya gare ka.
To ba damuwa.
To har yanzu dai ba mu samu kiran waya ba muna dai saurara amma za a iya kiranmu domin a sauraro za su iya kiranmu domin su yi tambayar da za su yi. Amma Jamila duk da haka wato
nambar za a kira mai ita ce alama tarawa
1
2025 2655 2655
wato a ƙara alama tarawa a sa 1 sai a jero nambobin
amma kafin mu samu kira Malam Nura mutane da dama kuma in ce leadership naga sun sa kuma kuma kun saka a shafin ku na Twitter game da Sani Danja inda ya sami yana ɗaya daga cikin mutanen da suke shirye-shiryen fina-finai wajen fannin siyasa da ma harkar kasuwanci
kasuwanci haka
haka
a kamar wani irin wace irin rawa yake takawa a nan
eh hakikanin gaskiya shi Sani Danja dai kamar yanda kowa cin yakan yi abubuwa da dama bayan shin da yake yi yana iya yin album na waka yana rera waka yana rubuta waka yana producing sannan kuma yakan yi saye da sayarwa yana kasuwanci sosai yakan sai da motoci sannan yakan yi tafiye-tafiye zuwa kasashe ya saro kaya zai sayar da su a Najeriya
haka
shin din kadai ya dogara da shi wa
wato yana yin abubuwa da dama kenan
eh yakan yi abubuwa da dama gaskiya
shin yawancin sun jarumai su ma suna irin haka ko kuma kadan ne daga cikin su
eh kadan daga cikin su suka yi haka musamman mata inda kula wasu matan da garan sun zo suka yi fina-finai da dan dama suka dan samu jari daga sun koma zuwa Dubai suna siyo abubuwan da ƴan uwan su mata suke bukata
haka
kayan daki kayan sakawa da sauransu amma mazan kan yawanci ba kowanne ba ne ke haka amma su ma dai ba a rasa wani dan kasuwanci da suke haka
to Malam Nura akwai tambaya ɗaya da nake da ita a kwanakin baya ko in ce a satin da ya wuce a shafinmu na Duniya Fina-finai a dandalin BOA ya zanta da tsohon jarumi zasan zaka san shi gwamna ka'ida wato Tahir M Tahir yawa wanda yake cewa an samu ci gaban mai hakan rijiya a Kannywood idan aka zo maganar tarbiyya kamar yadda aka kwanta da baya da kuma yanzu me zaka iya cewa game da haka ya ci kasance yawa ina jinka
okay to hakikanin gaskiya maganar tarbiyya dole idan aka ce baraka daura nauyin gaba ɗaya ka daura ka ce in industry su suke
haka
kamar lalace tarbiyya ko na makamancin haka dalili ko shi ne akwai wasu abubuwa da dama wanda yara ko ba shi suke kallo ba sukan iya ɗauka a wurin ko ba wai lallai fi ɗin Hausa kaɗai suke ɓata tarbiyya ba ya dangana ga yanayin yanda ka ɗauka fi ɗin a cikin Hausawa har yanzu akwai wanda in suka kalla fi akwai misali a fim za a fito da part guda biyu ne ɗaya part ɗin an nuna kamar yanayin yanda mutum mara tarbiyya yake ɗaya part ɗin kuma gashi nan yanda bayan daga baya ya fahimci yaya rayuwa take kuma ya gyaru su mutane da dama sukan karkata ne ga inda ake nuna bad part ɗin ba sa kula da gyaruwan da aka yi ga abin da ya kamata
a daga ƙarshe to bari kana tare nan fashinka akwai kira yanzu mun samu daga Jos bari mu ji ra'ayin mai kiran wane ne daga Jos
kana magana da Ibrahim ne daga Jos Line ɗan Maraya
Malam Ibrahim menene ra'ayinka
yawwa ni ra'ayina da nake so in bayar game da shirin Hausa Fim
na'am
saboda muna kallon fim din to amma ni abin da nake so na tambaya shine idan aka tashi shirya fim a kaman kwana nawa ake shiryawa ko yana kaiwa wata saboda abin da yake bani mamaki idan ya tashi fitowa sai ka ga muta tim wajen biyar ya fito shine abin yake
a lokaci daya to abinda
ake shiryawa
haka ne to bar me ka ga ma Nura in ji amsar wannan tambaya
eh to hakikanin gaskiya na wannan ma ya danganta da yanayin labari ne wani zai iya ma shin a cikin sati ɗaya ko sati biyu wani kuma zai aikan sa watanni kamar wata ɗaya wata biyu wata uku ya danganta da yanayin labari ko kuma yanayin abin da ake so a cimma a labarin
haka ne
babu yanda babu
haka ne wannan labari ne mai tsauto amma mun samu wani kira daga Kaduna wane ne a Kaduna
assalamu alaikum
amin wa alaikum assalam wa ke magana
kuna magana da Uzairu mai hassa mun aka jira Kaduna Najeriya
Malam Uzairu menene ra'ayinka ko kuma me kake so mu ringa kawo maka ga shirin
ji abin da nake so in tambaya nan shine kamar da harkan fina-finan Hausa
shin
ana kai wani lokaci ne kamun a ce an gama shi ana kai kamar wata nawa ne
wato kana nufin ana kai Malama Nura jika
okay ai bai ya danganta nan ma daga da wasu ran wani lokaci idan bayan ka gama daukan fim ɗinka zaka zo ka post production dan ne zaka edit ka cire inda bai da kyau ka gyara sannan kuma suka shiga layi ai can sauran in ka duba shi a ga fina abin da ka saka a fim ɗinka ya dace fito kasuwa to in ya fito sai a kai ɗayan layi na gaba kuma wanda daga nan ne zai zo har ya iso har ga wurin yan kallo har ya isa kasuwa.
So yana naga.
Haka ne to mun gode.
Sai kuma yanzu kira daga Sokoto?
Eh daga Sokoto Jamila Kabiru fage Ahmed Ladan girka.
Muna jin ka Malam Ahmed kana nan?
Ina nan Jamila.
Eh to muna jin ka menene ra'ayinka?
To Jamila ni ba fina-finni ne in sha maka ba domin ba ma abuci mai kallon fina-finni ne ba. A cikin ku nake son in ba da shawara guda biyu inda ya kamata a ce an dan kawo mana suwa.
To
na farko Jamila ina son ya kamata a ce an mai da hankali dangane kamar yadda kuke akan matasa. To ya kamata a ce an ga yake irin kungiyoyi masu zaman kansu ko kungiyoyi irin na murya talaka irin shi shugaba zai dubala ko sabuwa akan wasu ayyuka da yake yi da kuma tambaya ta cewa wannan shiri na yau da gobe da muke yi tare da ni Jamila Kabiru Fage da ni kuma da ita a Hajiya ita
Halima ba?
Hajiya Halima.
Layin ya katse ne? Muna ji.
Muna tare,
kana magana akan.
Nike ya kamata a ce an gayyato kungiyoyi ko irin na murya talaka ko kuma wasu kasanin da kuma shirye-shiryenku na ci gaba da faɗakarwa akan addinin Musulunci ko akan ita kamar yadda ake magana akan mata masu cewa kamar yadda ake son wasu fayoyi akan jama'i da ni. Wa'annan shuruwa ya kamata a ce an ɗauke su an farfaɗa su akai-akai ana dawowa da su ko da sun yi ainihi ana ɗan dawo mana da su.
To shi ke.
Da gayyato irin su Malam Balalau shugabannin ƙungiyar murya shugaban ƙungiyar Izala na ƙasa su ma suna faɗakar da jama'a dangane da akan addinin Musulunci da kuma sauran ƙungiyoyi masu son su sa kansu cikin wasu abubuwa.
To shi ke. To shi ke na mun gode. Mun gode sosai za mu ɗauki wannan shawarar taka.
Mun gode kuma sai mu sallama da Malam Nura Abubakar. Chairman to mun gode kwarai da gaske fa.
Sai daga ƙarshe Malam Nura da Allah inda akwai ta tambaya ta zo mana ta WhatsApp ɗin nan aka ce ya kake ganin matsalar satar fasaha ko ta fannin ku ta Twitter za ka iya bayyana mana wannan.
Okay to shi.
Amma suna son ana son a san menene ya kake ganin wannan matsalar ta satar fasaha.
Okay to shi.
Mun gode sosai da ka samu dama ka kira mu muka tattauna da kai game da wannan.
To ni ma na gode Allah ya saka.
Yawa. Yes again, sure we can change the world. To ko kun san matashiyar nan da muka ji dazu ta shirin yali mawaki ya ce da yake yau ƙarshen mako ne kuma shiri ne na matasa maza da mata ba za mu bar ku haka ba za ku shakata da waƙar Grace Jerry. Yes, we can, sure we can change Africa, it go happen, no. Yes, it go happen, no. It's a world filled with darkness everywhere, but I see the light. Not from the north, the south, the east, or the west, but from within you. Bring it out, let it shine. Bring it out, let it work. I see a great you, I see a great me, I see a great us. I see a great continent, I see great nations. I see people whose existence cannot afford to be ignored. Not by any nation of the world, not by any race or tribe. I see great Africans as we emerge. Yes, we can.
To madalla. Ƙarshen shirin yau da gobe kenan da fatan kun ji daɗin shi kuma kun amfana da darussan da ke ciki sai kuma ranar Litinin da warhaka da yardar Allah muke sake haduwa da ku a wannan dandali na yau da gobe yanzu a madadin
Jamila Kabiru Fage
da wanda ya jagoranci shirin a yau ya hada sauti da kuma ya bada umarni Daniel Brown ni ne Sarfi Hashim Gumar ke sallama da ku daga nan birnin Washington DC huta lafiya.
The golden nation of a new millennium. Whoa, I see the stars coming down from the sky. I hear a sound of a mighty rain coming. I see great leaders emerge like
This program has come to you from the Voice of America, Washington.